بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci wanda yanzu mun shiga daren Alhamis shine daren 10 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn al-Khattab dake nan dandali a tudun Wada Zaria kamar yadda muka saba muna karatu ne daga cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan shine darasi na biyu a cikin tafsirin suratu An-Naba suratu Amma insha Allah Al-Rama Malam Nura Musa sahabi zai karanta mana daga farkon wannan sura zuwa aya ta 20 insha Allah bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا
حسبك Na'am jazakumullahu khairan wa ahsana ilaykum kamar yadda muka fara a wancan darasi da ya gabata mun yi kokarin jin ma'anar ayoyin farko guda biyar a zuwa fadin Allah madaukakin sarki kalla sayalamun thumma kalla sayalamun wanda muka ji cewa ma'anarta shine wato Allah madaukakin sarki yana yin tankiya ga mutane cewa lalle za su sani kuma wannan maimai din ba maimai ne kawai haka nan na jin dadin zance ba sai ya zama ma'anan kalla sai alamun ta farko za su sani a nan duniya ta biyu kuma kalla sai alamun za su sani kuma a lahira wasu ma suka ce kalla sai alamun ta farko da kafirai take kalla sai alamun ta biyu kuma da mu'minai ko wadanne za su sani ka kafirai za su san tana da Allah ya musu na azaba mu'minai kuma za su san tana da Allah ya musu na rahama Allah ka sa mu cikin wanda zaka yi rahama to iya nan muka dakata wanda akwai wasu fa'idoji da ya kamata mu kalla kafin mu tsallaka daga ciki shine waɗannan ayoyi a guda biyar na farko suna bayani akan irin wato rashin kan gadan da kafirai suke akai, da batar da suke akai ta fuskar rashin sanin aqibar al'amari, ba su da ilimi mai inganci game da lahira, saboda suke ta faɗi tashi. Sannan kuma wannan ayoyi sun bayyana mana girman sha'anin Alƙur'ani da girman sha'anin lahira da girman sha'anin saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo, kuma da Allah ya kira shi da suna Annaba'il Azim. Shi sa wani waje Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, lalle za mu aiko maka da zance wanda yake mai nauyi. Sannan kuma a cikin waɗannan ayoyi har ila yau akwai tsoratarwa ga mushrikai dangane da abin da ke jiran su na azaba da uquba, matukar ba su tuba ba, matukar ba su koma ga Allah ba. Allah ka tsare mu. Daga nan sai Allah yake cewa alam naj'alil arda mihada, ashe ba mu sanya ƙasa ta zama shimfiɗaɗɗiya ba, wal jibala autada, ashe ba mu sanya duwatsu su zama taraku gare ta ba, wa khalaqnakum azwaja, ashe ba mu halicce ku bibiyu ba, waja'alna nawbakum subata, ashe ba mu sanya baccinku ya zama hanyar samun hutu ba. Kamar yadda muka fara ambata a ran nan, wato Allah madaukakin sarki a cikin Alƙur'ani mai girma ya yi amfani da salo mabambanta. Malamai masu bincike sun iya zaƙulo sama da salo 30 wajen a tabbatar da al'amarin abubuwan nan guda uku da ake dandana a kansu. Ko sabuwa guda uku za a yi tunawa da muka ce malaman ilimin Alƙur'ani suna cewa dukkanin saƙonnin annabawa da suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ittifaki akan ambaton tauhidi da ambaton gasgata saƙon annabawa da kuma ambaton komawa lahira bayan mutuwa. Waɗannan abubuwan guda uku kowanne za ka ga babban jigo ne a cikin surar Alƙur'ani, babban abin tattaunawa ne a Alƙur'ani. To ta fuskar abin da ita wannan aya take, wannan sura take magana a kai, wato batun al'amarin tabbatar da tashin alkiyama, Alƙur'ani ya bi salo kala daban-daban, wajen salo 30, wajen taqrir, wajen ƙarrara cewa lalle akwai tashi bayan mutuwa. Babu laifi mu ambaci wasunsu, sai mu ishara zuwa ga ita wannan sura wani salo take bi. Bari mu taƙaita akan guda biyar. Abu na farko wanda Alƙur'ani ya kula da shi wajen tabbatar da tashin alkiyama shine yawaita bada labarin tashin alkiyama, yawaita labarin abu ai ta faɗa a ce za a yi kiyama in an ji akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, a faɗi ni'imar aljanna, a faɗi azabar wuta, a faɗi hisabi, a faɗi fashewar sama, hura ƙaho, tashin matattu, ko ina gashi nan burjik a cikin Alƙur'ani. Wannan yafi ƙarfin abin da buga misali. To wannan yana daga cikin abin da Alƙur'ani ya ɗauka na salo wajen tabbatar da cewa akwai alkiyama, shine yawaita magana a kanta. Na biyu kuma daga cikin salon akwai tunawa mutane cewa Allah shi ya halicce su tun farko, kuma dawo da su ga halitta ba wani abu ne mai wahala gare shi ba. Da abu zai ba shi wahala, to da samar da su tun farko da zai fi ba shi wahala. Inda abu ne da zai ba Allah wahala, to da samar da halittu tun farko zai fi ba shi wahala fiye da mai da su. Kamar yadda Allah misali yake faɗa cikin suratul Rumi, yake cewa huwal ladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu, sai ya ce mene, wa huwa ahwanu alayhi. Allah shi yake yin halittu kuma shi ke dawo da su, sai ya ce wa huwa, kuma dawo da su din ahwanu alayhi, yafi sauki ga Allah. Tunda yin farko bai mishi wahala ba, ina kuma ga dawowa. Haka Allah wani zai kita kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yu'idukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un, cikin Baqara kenan. Ya za ku kafircewa Allah ya ku mutane, bayan Allah shi ya raya ku, bayan da kuna matattu Allah ya raya ku, sannan ya kashe ku, sannan kuma ya ƙara raya ku. Haka irin fadin Allah madauki saki, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu u'tu bi abaina in kuntum sadiqin qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma ilayhi thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi walakin akthar an-nasi la ya'lamu cikin jasiya go kaga nan ma Allah ya ƙara bayyana cewa ka ce musu Allah ubangiji shine ke kashe ku ya raya ku ya sake kashe ku ya sake raya ku sannan ya tattara ku gaba ɗaya a gaban shi kaga Allah yana tuna mutane cewa shi ya halitta kuma shi yake kashe ta kuma shi zai iya raya ta daga baya haka kaman fadin shi a antum ashaddu khalqan amis sama banaha wannan kuma wani salo ne na daban shine irin na wannan sura din salo na uku shine Allah ya nuna wa mutane cewa yayi halittun da suka fi su girma girman mamaki da girman daraja da kuma dadewa a duniya ma da halittun suka yi da kuma yadda aka dauki lokaci wajen halittar su kaman sammai da ƙasa da koguna da ruwa da makamantan su shine a antum ashaddu khalqan amis sama banaha shin halitta kuce ta huwa hala ko halittar sama da Allah yayi babu shakka halittar sama inda wahalar ce da ratibi a da kuma alal misali ha ila yau a Allah madaukakin sarki yakan kuma bayyana mana yadda yake raya busasshiyar ƙasa a matsayin misali ga yadda zai raya halittu bayan sun mutu kamar yadda Allah misali yake cewa awalam yarau ila anallaha alladhi khalaqa samawati wal arda oke wancan ne ko wa min ayati annaka tara al arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al ma'a tazat wa rabat inna alladhi ahyaha lamuhyi al mauta Allah yace daga cikin ayoyin shi zaka ga ƙasa ga ta nan ta bushe ta kekashe amma da Allah ya saukan mata da ruwan sama sai kaga nan da nan ta motsa ta yi yabanya ta yi tsiro Allah ya ce lalle wanda ya raya ta dinnan bayan ta mutu wallahi shine ke raya mutattu innal ladhi ahyaha la muhyil mauta kaga wannan abu ne da muke gani kowace damuna muna ganin shi har mun saba da shi to wannan shi ma yana daga cikin hanyoyin takrir da tabbatar da cewa lalle Allah ya tada mutattu shine ya kwatanta mana da irin abin da muna ganin abin yana garin mu to akwai wata hanya ita ma da mun ambace ta a ran nan ita ce shi Allah madaukakin sarki saboda rahamarsa da kuma yadda yake bin mu a hankali dan har mu gane sai da Allah ya yi wa mutane samfurin tashin matattu a duniya kala kala Allah ya gwada wa mutane wannan da yawa da yawa ko ba gani ba Allah ya bada labari kuma labarinsa gaskiya ne a cikin alqur'ani Allah wanda kisa ya ba mu labarin ta da matattu da aka yi alal misali waɗannan da aka yi kisan kai a cikin suratul baqara da Allah ya ce qul nadribuhu bi ba'dihi kadhalika yuhyi Allahu al-mauta aka ce a dauki wani sashe na dabban nan a buge shi an rasa waye wannan kisa aka je gwa annabi Musa Allah ya yi wahayi da duk gaddamar da Bani Israil suka yi karshe dai aka je aka yanka saniya fa zaba huwa ma kadu yaf'alu aka dauki wani sashe na wannan saniya aka daki jikin gawar sai gawar nan ta miƙe ta yi bayani da cewa na dan wani shine ya kashe ni ta koma ta mutu abinta shine Allah ya ce haka yake rayu matattu Allah ya ba mu wannan labarin sannan Allah ya ba mu labarin alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum innahumullahu mutu thumma ahyahu wanda suka fita daga garin su ana annoba dubban mutane wasu suna jin tsoron kar su mutu sai Allah ya ce to duku fadi ku mutu sannan kuma sai ya tashe su dan ya gwada musu yadda yake tada matattu da su da sauran mutane Allah ya ba mu labarin Uzayr wanda aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha fa qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mauti fa amaltahu Allahu bi ata'ami thumma ba'atha Allah ya kashe shi ya raya shi bayan shekara 100 a gaban idansa kuma aka raya dabbarsa ga abincinsa nan bai lalace ba kaga shi ma an kwatanta mishi ne sannan haka annabi Ibrahim da yace rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala yace yana so ya ga da ake raya matattu Allah ya ce mishi to fa khud arba'atan min at-tayri fasuhunna ka dauki wato tsuntsaye guda hudu ka yanka su ka hada naman wuri guda ka raba shi gida hudu ka kira kowace dabba ya'tinaka sa'aya, shi ma aka raye matattu ya gani. Allah ya ba mu labari a cikin Ali Imran, Annabi Isa shi ma yana raye matattu, Allah ya bashi dama wa uhil mauta bi idnillah. To duk waɗannan kwatance ne kala daban-daban. Allah ya ba mu labarin ashabul kahfi wanda suka yi bacci bacci na shekara ɗan ruwa, sannan kuma Allah ya tashi su. To duk waɗannan misalai ne a aikace da Allah ya ba mu dan ya nuna mana yadda yake raya matattu cewa da gaske ne, kada mutum ya ƙaryata. To a cikin wannan surar sai aka ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan salo ɗin, shine salon nuna cewa Allah ya yi halittu da suka fi ɗan adam wahala. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakin aktharun nasi la ya'lamu, cikin ghafir. Allah ya ce wallahi halittar samai da ƙasa sun fi girman halittar ɗan adam, amma mutane ba su sani ba ne. Awalam yara anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'y bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta. Ga sunan da yawa cikin Al-Qur'ani jama'a, wannan duka misalai ne kawai yan kada. Shine Allah yake fada mana waɗannan abubuwan kamar da Ibn Ashur yake cewa jeran giya ayoyin nan daga aya ta 6 har zuwa aya ta wajen 19 sun zo ne dan bayani akan tabbatar da dayantaka Allah, tare da kuma tabbatar da cewa Allah shi ya halitta kuma shi zai dawo da halittu bayan ya kashe su, bayan ya kashe su jikin su ya radaddage ya zama ƙasa. Malamai suka ce hujjoji ne aka ambata guda 9, hujjoji ne guda 9 aka ambata dan tabbatar da cewa akwai tashin halittu da raye matattu da tashin alkiyama bayan wannan duniya. Hujja ta farko ita ce alam naj'alil arda mihada, Allah ya ce ashe ba mu shimfiɗa ƙasa ga tanan shimfiɗaɗɗiya, mihadan wato an shimfiɗa ta an gyara mana ita dan biyan buƙatunmu na rayuwarmu da buƙatunmu na yau da kullum. An shimfiɗa ta yadda akan ta ake yin noma, lafiya lau za a yi noma a gama. Akan ta ake yin gidaje, lafiya lau za a yi gidaje da makarantu da masallatai da duk abin da ake so a yi da kasuwanni a shiga ciki. Lafiya lau kuma ake bin hanyoyi, a taka hanya, a hau da mota, a hau da jaki, a hau da komai, duk ga ta nan zalulan tana natse ba ta ba da wata matsala. Kamar yadda Allah yake faɗa cikin suratul mulk wallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah shine ya sanya muku ƙasa ta zama zalulan mai sauƙin al'amari, a kaftar inda ake so, a sara, a tona ƙasa, a ɗauko ma'adanai, a yi rijiyoyi, a yi dam-dam, a yi fandisho, a yi gidaje, a yi hanyoyi da kwalta da hanya ta gargajiya. Duk ga su nan waɗannan abubuwa duka ana yin su ana mora, babu wanda yake samun matsala dan ya zo yin waɗannan abubuwa. A wani waje kuma Allah yake cewa alladhi ja'ala lakumul arda firashan, Allah ya sanya muku ƙasa ta zama ita ma firash, abin takawa. Wannan cikin Baqara ke. A cikin suratul Taha Allah ya ambaci kwatankwacin wannan da yace alladhi ja'ala lakumul arda mahdan, ana karanta shi da daurin hawun din mahdan, wasu qura'u na karantawa da fatago, ko dake na cikin zukhruf ne suke mishi fata. Fadan Allah, alladhi ja'ala lakumul arda mahdan waja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun, Allah shi ya sanya muku ƙasa ta zama mahadan. Abinda ake nufi da al-mahadu shine gadan jinjiri. Kaga anan cikin amma ya ce mihadan, to da mihadan da mahadan kaman farshin ne da firash, shimfiɗi da abin da ake shimfiɗawa kai. Abin da yasa aka yi amfani da al-mahad, wato saboda kaga shi gadan jariri idan aka haife shi yana sabo, to wannan gadan wani gado ne na musamman wanda a kan shi zai kwanta ya juya iya juyawa shi, kuma gadan yana bashi, yana tsare shi daga duk wani abu, daga ya faɗi ƙasa, daga sauro ya cije shi, daga wani abu ya kawo mai farmaki, yana cikin aminci. To shi aka amfani da lafazin mahadan, kuma yana nuni zuwa ga
cewa rayuwar tana da ƙarshe. Kamar yadda jariri zaman shi a wannan gadan yana da ƙarshe, kuma zama ne ma takaitacce. Bayan ɗan lokaci kaɗan zai girma gadan. To shi za ka yi zaɓen lafazin mahadan don kasancewa zamanka a duniya wani ɗan kaɗan ne. Zaɓin kalmar ba wai haka nan kawai aka zaɓe shi ba, haka malamai suka ce. Mihadan da mahadan kamar gadan jariri da yake jin daɗin shi da laushin shi, sannan kuma baya daɗewa a kai, zai kauce wani ya maye gurmushi, ƙanan shi na nan yana jira ne tau. To haka kai ma kullum Allah zai almanaja Allah kifatan ahya'an wa amwata, za a yi taucewa ne. Sannan kuma don ka san abin da ke bayan wannan kwanciya gadan ba fa sauki ba ne, sai an tashi an yi aiki. Haka malamai suka ce game da wannan zaɓin na kalmar mahadan da mihadan, alam na ja'al al'ada mihada ke wannan istifhamun da aka ce alam na ja'al istifham ne taƙariri. In an tuna mai magana akan tambaya wadda ba a neman amsarta, tambaya ce amma da ma'anar bayani, wato kuma Allah yana cewa ne haƙiƙa mun sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗaɗɗiya, ba wai ana jira a bada amsa ba ne. Kamar yadda Allah ya ce wa mala'iku ne alam aqul lakum inni a'lamu minallahi alam gaba samatu al-ard ko wa alam ma kuntum taqtumun, kaga Allah yana ce musu ne na sani, ba wai su ce eh ba. Allah yana sanar da su ne cewa ya riga ya sani. Ibnu Ashur har ila yau a cikin littafinsa na tafsiri at-tarir wa tanwir yake cewa wannan istidlal din da Allah ya kafa mana hujja ta cewa ya shimfiɗa mana ƙasa shimfiɗawa, a cikin shi akwai imtinan. Allah yana bayyana mana, yana goranta mana ni'imar da ya yi mana, da kuma hikimar Allah wajen sanya ƙasa ta zama ta dace da abin da halittu za su iya aikatawa a cikinta. Duk buƙatar da ɗan adam yake da ita a doron duniya, Allah ya sanya shi a cikin ƙasa. Ita ake ɗiba a sarrafa a yi gine-gine, ita ake tonawa a samu ruwa, ita ake tonawa a samu ma'adanai, ita ake juyawa a maida ta kunyaki a yi noma, ita ake rufa mamaci idan ya mutu. Kusan komai da ɗan adam yake buƙata na buƙatun shi na rayuwa suna na akan ƙasar. Da haka aka fara ambatanta alam na ja'al al-arda mihada. Da haka Allah madauki sarki ya yassare mana ita don ta zama shimfiɗa, ta zama abin takawa, ta zama abin da muke hawa da abin hawa, ta zama abin da muke mora na arzikin da ke sama da ƙasanta, a ci abinci daga shukar da aka yi a kanta, a shuka auduga a maida shi sutura, a shuka bishiyoyi a samu itace, a samu inuwa, a samu ‘ya’yan itatuwa, kusan komai da ɗan adam yake buƙata za a ga yana komawa zuwa ga amfanin da yake yi da ƙasa. Allah ya sa mu gane. To dalili na farko kenan. Dalili na biyu da aka ce wal jibala autada, adafi ne akan alam naj'al al-ard mihada, ashe ba mu sanya ƙasashen buɗaɗɗiya ba. Sai kuma ya ce wal jibala ai waja'alna al-jibala autada, kuma ashe ba mu sanya muku duwatsu su zama tiraku ba. Al-watad shine guda ɗaya, jam'in shi autadu shine duk wani abu da ake yin ake tamkewa a ɗaure don wani gini ya tsaya. Kamar a gini irin na ƙauye wanda ake saka itatuwa gwangwala ko tsanu, wanda za a ɗaure su da igiyoyi don rumfa ta tsaya. To wannan shine ake ce ma alwatadu, shi wannan ɗaurin da ake, jam'in shi shine autad, ababen ɗauri. To Allah ya sanya duwatsu su zama abinda za a ɗaure ita ƙasa ɗin. Kamar da Allah ya faɗa a cikin wasu wurare ire-iren waɗannan, daga ciki akwai suratul anbiya, fadin Allah madauki sarki, waja'alna fil ardi rawasi, rawasi da antami da biku, mun sanya ma ƙasa wasu taraku don kar ta dinga girgiɗi da ku tana shakin. Waja'alna fiha rawasiya shamikhatin, a wani waje ko mun sanya wasu turaku masu ƙarfi da suke tare ƙasa. Malaman kimiyya suna cewa wai dutse in ka ganshi tsawon shi nan to na ƙasa wai ya ninka shi sau uku, wai wanda yake cikin kasa ya ninka shi zo uku Allah ne mafi sani sai kuma su malaman kimiyya eh haka kuma Allah wani zai ke cewa khalaqa samawati bighairi amadin tarawunaha sai ya ce mene wa alqa fil ardi rawasiya anta mai da duku ta cikin luqman kenan haka wal jibala arsaha zamu zo kanta a gaba kadan a cikin suratul naziat al-imam abdurrazzaq as-sana'ani a cikin musannaf dinsa ya ruwaito wani athari daga al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi da yake cewa lamma khalaqallahu al-arda yayin da Allah ya halicci sama a ƙasa kadat tamidu sai ta dinga girgidi ta ki tsayawa wuri guda faqalu sai mala'iku suna comment a gefe sai suna cewa ma hadhihi bi muqirratin ala zahriha ahad wannan ƙasa ba za ta taba barin wani ya zauna lafiya a kanta ba ai da aka yi ta nan fa asbahu wa qad khuliqatil jibalu sai suka wayi gari ko suka ga an halicci duwatsu falam tadril mala'ikatu mimma khuliqat mala'iku ma kansu ba su san da menene asalin material din da Allah ya amfani wajen halitta duwatsu ba su dai sun wayi gari ko sun ga ƙasa kuma ta zauna no shaki da tana ta girgidi suka ce to wannan dai an ce za a sa mutane a kanta amma anya za a zauna lafiya ko tana ta girgidi haka sai ga suka ga Allah madauki sarki yayi kun fa yakun cikin kudrarsa ya daure ta da waɗannan manya-manyan madaurai haka al-imamu ibn jarir at-tabari a cikin tafsirin sa Allah ya gafarta masa shi ma ya ruwaito athari daga sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyidina ali yana fadan cewa lamma khalaqallahu al-arda yayin da Allah ya halicci kasa qamasat sai ta girgidi wa qala tace ay rabb ya ubangiji taj'alu alayya bani adama ya Allah haka zaka sanya mutane su rayu a ciki na alal khataya sitayun kurakurai wa yaj'aluna alayya al-khubuth su dinga sanya datti a ciki na qala ali sinna da yake cewa farsallahu fiha min al-jibali ma tarawu sai Allah ya sanya waɗannan duwatsu da kuke gani fa kana iqraruha kallami yatarajraj sai zama motsin da take yi motsi ne bai wuce motsin da naman jikin hannun mutum yake ba kamar naman jikin hannun tsohuwa wanda yake dan girgidin nan to bai wuce iya dan motsin da kasa ta yi kenan shine in taiwa na yake samun earthquake dan wannan za ta yi na rabin sakan shine zaka ji an ce mutane sun mutu gidaje sun rusa gari ya tashi Allah madaukakin sarki cikin hikimar sa ya zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa dan mu gode masa mu yi tauhidi mu yi imani mu bauta wa Allah mai kai tsammanin inda a cira ce ta girgidi ya ce ta jijjiga yaya za a zauna wato babu wani abu da za a zauna lafiya kenan ba za ka zauna haka ka miƙe kafa ko ka kwanta ko ka yi yawo ko ka tafi ka je ka dawo duk ba zai yiwu ba to Allah ya sanya ta yi ta zama zalulan ta zama mai sauƙin mu'amala sannan kuma ya sanya waɗannan duwatsu dan su dinga ainihin wato kakkafewa kuma su ma duwatsun sai Allah ya sanya musu wasu albarkataku bayan wannan suna da abubuwa da yawa suna samar da ruwa suna samar da tsaro akwai arziki iri daban-daban a ƙarƙashin su da sauran abubuwa dai waɗanda masanan su sun sani sai Allah wannan shine dalili na biyu kenan cikin dalilan da aka kafa na farko sanya ƙasa ta zama zalula na biyu kakkafe ta da duwatsu kamar yadda muke ganinta dan ta zauna daram bata motsi bata ainihin wato rikirkicewa ko mutane su ji dadin rayuwa a samanta sannan sai Allah ya saki cewa a karo na uku dalili na uku kenan ko wa khalaqakum azwaja wa khalaqnakum ne ko wa khalaqnakum azwaja ma'ana wato kamar sai ka saki haduwa alam naj'alil arda mihada wa naj'alil jibala autada wa khalaqnakum azwaja kuma muka halice ku kowane jinsin halitta yana da zauji din shi yana da abokin gaminsa wato maza da mata dogaye da gajeru masu kiba da sirara kyawawa da munana farare da bakake haka kowanne zaka ga yana da abokin gwamunsa. Allah yayi haka ne dan mu dauki izina, dan kuma waɗanda Allah yayi musu abin da yake shine mai kyau a ciki su gode wa Allah, waɗanda Allah yayi musu wanda ba shine ba su yi hakuri jaraba da Allah yayi musu. Azwajan akwai maza akwai mata, azwajan akwai masu kudi akwai talakawa, azwajan akwai masu lafiya akwai marasa lafiya, azwajan akwai masu hankali akwai mahukata, shi duka yana cikin azwajan. Duk abin da ka dauka don Allah shi kadai shine tilo, shine as-samad wanda bai da abokin birni. To amma shi dan adam kowanne nau'in shi yana da akasin shi. To idan Allah ya yi ka nau'i mai kyau, to abin da ake fata shine ka gode wa Allah. Idan Allah ya yi ka akasin haka, abin da ake fata shine ka yi hakuri da abin da Allah ya yi ka. Yana cikin jarabawa halittar rayuwa da Allah yake wa mutane. Shi yasa a wannan ji Allah yake cewa ushurul ladina zalamu wa azwajahum, azwaj anan bi ma'ana wa adrabahum, da ire-iren su da abokan gwamun su ba wai da matan su ba. Idan matan nasu ne abokan gwamun su shikenan. Amma dai ushurul ladina zalamu, waɗanda suka yi zalunci ku tashe su, wa azwajahum da abokan gwamun su, shine ma'anan zauji. Al-Imamu At-Tabari anan yake cewa wannan ma'anarsa shine kamar da Allah yake cewa min kulli shay'in khalaqana zawjayn, ma'anarsa dai da wannan wa khalaqnakum azwaja. Kaga wacce ta fito da abun karara, wa min kulli shay'in, daga kowane abu khalaqana zawjayn, mun halicci namiji da macen shi, kuma mun halicci positive din shi da negative din shi, mun halicci farin sa da bakin sa, mun halicci mai arzikin sa da matalaucin sa, haka dai haka dai haka dai. Shi yasa idan babu wannan balance din rayuwa ba za ta yi ba. Yana cikin abin da Allah ya halitta dan rayuwa ta wanzu. Shi yasa lokacin da Allah ya nufin halakar da duniya da ruwan tufana, sai aka ce wa annabi Nuhu qulna hamil fiha min kullin zawjaini ithnain, ka ciri kowanne ka dauka a namijin shi da macen sa, dan in ba haka ba duniya ba za ta yi ba. To wannan yana daga cikin ni'ima da Allah ya yi mana dan a samar da wanzuwar jinsin dan adam. Jinsin dan adam ba zai wanzu ba idan babu namiji da mace, idan ba sa rayuwa tare, idan ba sa auratayya, idan ba sa taimakawa junansu wajen rayuwa. Kowanne daga cikin su yana da bukata izuwa ga ɗayan dan wanzuwar rayuwarsa. Rayuwar namiji ba ta cika sai da rayuwar mace, rayuwar mace ba ta cika sai da rayuwar namiji. Rayuwar masu kuɗi ba ta cika sai akwai talakawa, rayuwar talakawa ba ta cika sai akwai rayuwar masu kuɗi. Haka shuwagabanni dole sai akwai na ƙasa da su sai dole sai akwai shuwagabanni. La yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'u. To yadda kaga duniyar nan dama haka Allah ya nufin yayi ta. Akwai waɗanda za su zama na sama, wasu a ƙasa. Akwai waɗanda za su yi shugabanci, wasu kuma a shugabance su. Akwai kuma maza wanda za su shugabanci gidaje, akwai kuma mata wanda su ne uwaye a gidaje. Akwai kuma wato a masu halitta babba, akwai masu halitta ƙarama. Akwai wanda za su zama da lafiya, akwai wanda za su zama ba su da lafiya. Idan aka ce kowa lafiyar shi lau, to ga likita bai da amfani a cikin mutane, shine zai fara rasa aiki. Idan aka ce kowa yana da ilimi, to babu amfanin malami ko a buɗe makaranta ko a kafa islamiyya, duk bai da amfani kenan. Dole ana da buƙatar abin da ke wajen juna. Idan aka ce kowa mai wadata arziki ne, to babu wanda zai wani kwadago, babu wanda zai sai da abin da kake buƙata ka siya, ba wanda zai je gonar ka yi maka noma, ba wanda zai zo gidanka yi maka aikin bricklayer ko plumbing ko yi maka gadi, babu wanda zai buƙaci wani abu a wurinka. Saboda haka wannan tawazun din, wannan daidaiton hikima ce daga cikin mu Allah. Shi yasa tun da Allah ya duniya haka take, to idan ɗan adam bai fahimci wannan hikimar ba, shine sai ya ta shan wahala a rayuwarsa har ya fara tuhumar Allah, me yasa Allah ya yi kaza. Shi kuma Allah maɗaukin sarki ya ce mana la yus'alu amma yaf'alu, ba a tambayan Allah a ce lima, me yasa kai kaza. Wannan ba tambaya ce da mumini yake wajjaha ta zuwa ga ubangijinsa ba. Abinda ake so kullum yadda Allah ya kiraye mu zuwa ga mu kalli halittun mu dau izina fa atabiru ya ulil absar mu dau izina daga hikimar halittun da yayi da hikimar nau'anta su da hikimar bambanta su mu dau darasi mu gane hikima Allah madaukakin sarki da buwayarsa cewa shine yayi irin waɗannan in kaga shi dan adam in ya tashi yin abin sa sai dai iri daya bai iya yin irin na Allah duk abin dan adam zai yi bai iya yin irin na Allah a ce ga namiji ga macen ko ga kaza sai dai ai iri daya production gabaki daya duka iri daya zai an tashi kuma sake wani iri daya shi ma daban amma shi Allah madaukakin sarki duk abin da yayi dan ya tabbatar da wahadaniyar sa ya nuna kuma kudrarsa da samadiyar sa sai yayi mu haka wa khalaqnakum azwajan kuma muka halice ku wato bibbibbiyu kowane nau'i da abokin burmin sa shi yasa kamar yadda muka ambata sai Allah madaukakin sarki yake yake fada kamar yadda dabari ya fada cewa Allah madaukakin sarki yayi haka ne yace zukuranan wa inasan yayi mu mazaje da mata inji al-Imam Tabari da ma'anar magana su muke karantawa tiwalan wa qisaran da dogaye da gajeru yace au zawi damamatin wa jamalin wasu kuma munana wasu kyawawa al-Imam As-Sa'idi ya kara da cewa li takhtalifal ahwal Allah ya haka ne dan a sassaba yanayi kowa ya zama da irin yanayinsa babu wani mutum da yake da yanayi irin wani 100% kowa da yanayinsa kowa yana da wani uniqueness halittar da Allah ya masa sannan kuma yace wa ya qali itibar kuma dan mutane su dau izina su fahimci su yi kokarin fahimtar abin da yasa Allah ya haka sannan yace fayashkura wa ya qali itibar fayashkura al-fadil wanda Allah ya mishi falala ya gode wa Allah wa yasbir al-mafdul wanda shi kuma aka fifita wani akan sa shi kuma ya haƙuri da fifikon da wanin sa yake da shi akan sa sai kwatanta yace kamar da Allah yake cewa ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ma kanu ya abudun cikin suratul safat kamar da muka ambata Allah yace a tashi a tattara alladina zalamu wadanda suka yi zalunci kafirai kenan wa azwajuhum ai wa adrabahum haka ya fassara wa azwajuhum ai wa adrabahum da irin kinin su da abokan burmun su daga nan za mu gane irin yadda a ɗabi'ance mutum yake samun na ƙasa idan bai da abokin burmi yanzu mutumin da yake gauro bai da mata aga abin tausayi ne a cikin mutane za ka ga ana tausaya mishi ƴan uwa da abokai wasu su zolaye shi wasu su taimaka mai amma dai generally ana mai kallon mutum wanda yake cikin larura ba haka bane saboda ya rasa abokin abokin burmun shi ina akwai goro a nan ya haƙuri ba da shi nake kawai misali ne nake Allah ya aurar da shi ko ya aurar da su kai ko shi za ka ga idan mutum ya samu kanshi a cikin halin bai da abokin birni to bai iya cimma wasu burika na rayuwarsa haka idan mutum ya samu kanshi a cikin rayuwa nau'i guda bai ɗanɗana ɗayan nau'in ba ba zai san falalar abin da yake ciki ba wato ina ce kullun lafiyar kalau baka taba yin ciwo ba kullun kana da wadata baka taba yin talauci ba to baka iya sanin amfanin ita kanta wadata da lafiyar kawai annabi yake cewa ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas ni'imomi guda biyu mutane da dama ana musu sammatsi akan su wato sai sun kubuce muke iya gane amfanin su in mutum bai da lafiya sanan yake sanin falalar lafiya yanzu ƴan uwan mu galiyo da suke jiwayin irin su zamfara da Sokoto da makamantan su inda yake bani tirin Allah ubangiji ya kawo mana sauki sun bi mu sanin alfanun zaman lafiya kai da kake anan ba a yin wani fitina gurgudan hali kana fita ka shiga lafiya lau alhamdulillah to ba za ka iya sanin hakikanin darajar zaman lafiya ba tunda a cikin shi kake kai baka dauka wani abu ne da daraja ba haka wanda wato yanzu kidnappers suka taba kama shi suka azabtar da shi to shi ya san ma'ana yanci haka wanda ya zauna gidan yari shi ma ya san ma'anar yanci amma kai da tunda aka haife ga kawai ga kanin kullu bidubin ha jami'an yawo kike iya san ranka yanzu kaga rama gari na wai ba ka shiga wuta ko ka tafi Kano ba ka ga kowa ba sai dai in ka ga dama ko kuma in ka dawo ka bada labari duk inda ka ga dama ka je to kaga rayuwarka kai ba ka iya sanin kimar wannan ni'imar da Allah ya maka kamar yadda wancan ya taba asaran wannan ni'imar sai ya fi gane ta to wannan da gaskiya abin da Allah yake gwada mana da yake cewa wa khalaqnakum azwaja wannan halitta da Allah ya mana nau'i nau'i to halitta ce daga cikin alamun karfin wato ikon Allah da kuma cewa lalle Allah ya isa ya dawo da wannan halitta ranar alkiyama ina fata mun gane wannan dalilin nau'i kenan nau'u ko nau'u nau'u sai Allah ya ce mene wa ja'alna lakum subata na'am afwan ai wannan mai sanyi ne kuma muran ta riga ta kama ba shi kai wannan na'am cikon wannan magana jazakumullahu khair kamar yadda muka ambata cikon wannan magana da Allah yake cewa khalaqnakum azwaja shine kamar yadda Allah yake cewa waje da yaren tsewa ma khalaqar zakara wal unsa ko inna sa'yakum lashatta wa ma anam bi ma'ana wa man Allah yana rantsuwa da kansa shi ubangiji mahadici da ya halicci azzakar wal unsa namiji da mace Allah madauki sarki ya halitta kamar yadda muka ambata kala biyu dan a samu fahimtar juna dan a taimaka wa juna dan kuma a samu sa'ada a wannan rayuwa kuma dan jinsin dan adam ya ci gaba da wanzuwa to yana daga cikin abin da ya kamata mu cira a fiqhun waɗannan gabobi shine kafin mu kai ƙarshen su dan wataƙila muka tafi har ƙarshe muka kai ƙarshen waɗannan dalilai guda tara akwai yiwuwar mu manta wasu bari mu ambaci wasu daga cikin dalilan wasu daga cikin fa'idojin da Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci farko akwai batu game da hikimar kafawa mutane hujja da abin da yake kusa da su wanda suke ganin shi yake ganin su saboda a ɗabi'ar ɗan adam galibi yakan mance da abin da ya kusa da shi da yawa idan abu ya kusa da kai ka taso ka gan shi to baka cika sanin darajarsa da fa'idarsa ba abin da yake nesa to ka fi sanin darajarsa ka fi tunanin shi a matsayin abu mai kima sai Allah madauki sarki ya wajahantar da hankulan mu zuwa buga mana misalai da abin da suke kusa da mu wanda muke gani yau da gobe tun da muke duniya muke ganin su al'arda mihadan wal jibala autadan wal azwaj wa khalaqnakum azwaja da wannan abubuwa ne da suke gama gari a rayuwar mu kullum muna ganin su sai idan muna ganin su kullum sai mu manta da falalar su kamar yadda muka yi misali yanzu wanda kullum yake samun abinci ya ci safe ya ci rana ya ci yamma bai sanin kima da darajar abinci kamar yadda watakila almajiri wanda sai ya yi bara wata rana ya samu wata rana ba ya samu ba ya fi sanin darajar abinci saboda bai samun shi kullum to nan da ya same shi za ka ga zai tsaya ya alkinta shi ya mutunta shi amma yaron da ya tashi gidansa ya ga kullum ana cin abinci shi bai san abincin nan wahala yake a nemo ba da haka zai iya zubar zai iya a bashi wani ya ce bai cin irin wannan ko bai yi daɗi ba to yana da kyau a dinga buga mutum misali da abin da ya zo kusa da shi dan ya tsaya ya ɗau izina saboda ɗabi'ar ɗan adam bai cika ɗaukar izina daga abin da yake kusa da shi ba larabawa suna faɗa a karin magana suna cewa alƙurbu hijabu kusanci to shamaki ne yana shamakanta idan mutum daga ganin abu wanda ya kusa da shi wani yana daga cikin hikimar wato buga misali da Allah ya mana hikima ta biyu shine amfani da al-istifham at-taqriri wajen wato kafa hujja yana daga cikin salon alqur'ani a wurare da dama kamar da wakanta da waccan aya ta bakara suna nan da yawa ire-iren su qur'ani yana yawaita amfani da al-istifham at-taqriri wato tambaya wacce ba amsa ake nema ba ana so ne zance ya shiga cikin kwalwarka tasigar tambaya din idan an yi maka da shi tasigar tambaya to yakan yi nauyi a kwakwalwarka kuma ya zauna ba tare da ya gudu ba sannan kuma yana nuna mana cewa jinsin dan adam wannan aya da gaskiya abin take nuna mana shine kwarewar alqur'ani wajen zaben kalmomi kamar da muke kwatanta da wancan mihadan za kuma zamu iya daukan wannan kwatance a cikin fadin Allah da yace mun halice ku alamna waj'alnakum azwajan wa khalaqnakum azwajan da Allah yace wato yadda Allah ya tsara abu sunna ce da Allah yi kokarin jirkita ta ko canza ta babban sako ne da kuma wato fito na fito da Allah saboda haka shi yasa duk dan adam da yake lafiyayye yake kyamar abubuwa irin auren jinsi a ce namiji auri mace kuma mace ta auri mace domin saba ma wannan sunnace ta Allah kafin akai ga hukuncin shari'a akai ya saba wa dabi'ar da Allah ya dan adam akai kwata kwata kuma da dan adam zai ci gaba da yin haka to ya tanadar wa kanshi halaka shi yasa Allah dauki sarki ya halakar da al'umma guda al'umma annabi Lut saboda samun su da kokarin canza wannan sunna ta Allah Allah ya aiko da mala'iku suka biya suka ziyarci annabi Ibrahim suka bashi labarin cewa mu mala'iku ne kuma Allah ya aiko ya aike mu ne alqaryar Suddum inna muhliku ahla hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin suka ce an tura mu ne mu je mu halaka wannan alqarya saboda mutanen alqarya azzalimai ne annabi Ibrahim yana yi masa ahwa aka ce ka cire bakin ka wannan magana ba ruwanka kawai Allah ya riga ya yanke hukunci to mutanen da a wannan zamani za su zo su ce suna so su dawo da wannan mummunar ɗabi'a kuma ma har ana so a maida ita wato kaman abu ne aji kaman normal ne ba matsala ba ne babu shakka wannan mummunan tunani ne da fito na fito da sunnonin Allah na halitta saboda haka mutane su ji tsoron Allah musamman 'yan siyasa da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama alhamdulillah 'yan siyasan ƙasar nan musulmansu da arnansu sanda aka taɓa kawo wannan irin doka suka haɗu suka ce ba su yadda ba aga abin a yi ba musu ne su yi ƙoƙari har kiristoci ba su yadda ba saboda ya saba wa duk tunanin ɗan adam mai lafiyar ƙwaƙwalwa tunani ne na wanda ya koma da kanshi kamar dabba tunani ne na mutanen da suke karkatattu daga ɗan adamci saboda haka mu san muninsa ko mu kyamaci wannan ɗabi'a saboda saba wa sunnar Allah maɗaukakin sarki ne da ya halicci bayinsa a kai ina ganin za a mu abuwa da Allah za mu dakata saboda murar nan ta taso mun sosai tun da dai taron nan idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi na za mu tashi waje Allah na ba ku musu bata sai mu tashi akan batun lokacin ma yayi a shigo to za in Allah ya kai mu darasi na gaba darasi na uku sai mu tashi akan waje Allah نومكم سباتا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله